Wata babbar kotu da take zamanta a Milan Road a kanan Nigeria ta yankewa dan China Frank Geng Kongrong da ya kashe Umita Buhari har lahira a shekara ta 2022 hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mai shari'a Sunusi Adoma Ajine ya yanke wannan hukunci bayan kama saurayin Umita Mr. Frank Geng da laifin aikata kisan kai. Idan za a iya tunawa da an kama tare da tsare dan China Mr. Frank Geng bayan kama shi a watan Satumban shekara ta 2002 da laifin kashe Umita mai shekaru 22 a gidansu dake Jambulo a karamar hukumar Kumbotso. Bayan yanke hukuncin ne dai kwamishinan shari'a na jihar Kano Haruna Daddari ya bayyana wa manema labarai cewa an kammala bincike sannan an kama shi da laifin kisa.
Shi mai girma alkalin wannan babbar kotu ya yi hukunci inda ya samu Frank da aikata laifin kisan kai wanda hukuncin sa kisa ne, kuma ya yi hukuncin sa a haka da nufin cewa Frank ya aikata laifin kisa wanda kuma sakamakon sa kisa, kuma yayi hukuncin ai haka, kuma za a kashe shi ne ta hanyar rataye shi har sai ya daina motsi, har sai ya rasa rai. Abinda algali ya faɗa kenan, abinda kotu ta ce kenan a wannan kotun a yau. Kuma kamar yadda kuka sani, ita shari'a dai tana da farko, tana da ƙarshe. Abubuwan da aka iya bin sawu aka gano yayin tuhumar wanda ake tuhuma su ne ake kafa hujja da su a kai ga hukunci. To abubuwan da suka gabata su ne suka wajabta wa kotu ta ɗauki irin wannan matsayi. Kuma mu dai mun gama namu, domin me an bi sawun shari'an nan kamar yadda ya kamata, kuma adalci da gaskiya sun tabbata a yau. Ba za ka kashe wani kai kai yawon kai da kaga dama ba.
Mahaifiyar Margayya Umita Malama Fatima Zubairu ta ce ta gode wa Allah da yanke hukuncin ƴarta Umita.
Wallahi na gode Allah da Allah ya sa shi ma an ka yanke mishi. Na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa su gama da aikin cikin farin ciki sosai. Allah ya ji ƙan Umita da gafara.
Mun taɓa Ali da wani ɗan gwagwarmaya mai kare haƙƙin al'umma na ƙungiyar samar da ƙirƙira da mafita ga al'umma, Malam Musa Abdullahi Sufi, wanda ya ce babban damuwar 'yan Najeriya a yanzu shi ne bayan yanke hukuncin suna fatan a tabbatar da hukuncin yadda ya kamata.
Hukunci na rataya, to kamar da muka sani dai damuwar duka yawancinmu dai a Najeriya gaba ɗaya bai wuce cewa akwai hukunce-hukunce irin waɗannan da aka yanke amma ba a ji komai a baya ba. Don haka yana da matukar mahimmanci a ce wannan hukunci da aka yanke an ji, cin da akwai matakai da ake da su har matake na manya-manyan jami'an gwamnati wanda za su saka hannu tukuna kafin a aiwatar da wannan. To gaskiya dai an ji an yanke hukunci, amma wannan yana iya tasiri wurin sa mutane ma su ƙara zargi da cewa ma duk abin kusan wasa ne, saboda an yi a baya an gani mintuna kamar na Hanifa an yanke hukunci amma har yau dai ba a ji menene an aiwatar da abin nan ko kuwa a'a ba. So kiran mu ga mahukunta dai shine duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, jinkirin da ake aiwatarwa shi ke ba wa wasu dama har su aikata irin wannan, domin ba su ji an yi wani hukunci da ya tabbatar da cewa an kai irin wannan za a iya ɗaukan maka hukunci a kai ba.
Ko da yake kotu ta ce ta kammala aikinta, sai dai wanda ake tuhuma suna da damar ɗaukaka ƙara. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.